sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya karauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ana ci gaba da nuna damuwa kan halin da daliban sakandaren gwamnati na Yauri suka shiga wata biyar da sace su.
Babu shakka wannan kasa dai awaye gari ko kada oda ma babu ta.
Matasa a jihar Filato sun yi kuro don samo bakin zaren hana sake tashin fitinar kabilanci da addini.
Ku daina kallon mutane da wannan idanun addini saboda yana shafan wayansu.
Samun dalibai da takardun jabu a jamhuriyar Nijar ya tada hankalin masu ruwa da tsaki.
Za mu ci gaba da bincike mu gano su wana kai musu wadannan takardu na jabu tunda ba daidai bane.
Matasan PDP a jihar Jigawa na mara baya ga mika ragamar zaben shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma ga sanata Rabi'u Kwankwaso.
Ba kawai yana sa riga mai karo bane ya je ya ce shi ya isa ko wani abu makamancin haka.
A yau Laraba, Aisha Mu'azu na tafe da shirin ciwon yamace. Za kuma mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka da wasu kasashe biyar sun faɗa jiya Talata cewa suna shirya amfani da dabarun sarrafa man su da ke rumbun tsimi da tanadi don tace shi zuwa fetur da sauran kayayyakin makamashi a wani kokarin haɗin gwiwa na rage tsadar farashin mai da masu amfani da su ke biya. Fadar White House ta ce a cikin ɗan watanni da ke shigowa har zuwa watan Afrilun shekarar 2022 Amurka za ta samar da gangar mai miliyan 50 da za ta sayarwa masu tace mai a matsayin da yake a yanzu a rumbun tsimi da tanadin wanda ke da ganga miliyan 121 na mai da ke a yankin gabar tekun Mexico. Shugaban Joe Biden ya faɗa a wani jawabi a fadar White House cewa wannan shine fidda mai mafi girma a rumbun ajiyan, amma ya yi matashiya cewa za a ɗauki ɗan lokaci kafin masu motoci su ga saukowar farashin a gidajen mai. Biden ya ce akwai matsala ba Amurka kadai ba duniya baki daya. Yana tuhumar kasashe masu arzikin man fetur da rashin samar da isasshen mai da zai isa bukatar duniya. A jiya Talata wani babban jami'in diplomasiya a Amurka ya ce yana bakin ciki game da ayyukan soji da ke faruwa a Habasha, lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin kawo karshen zubtar jini da aka kwashe shekara guda ana yi a kasar. Da yake jawabi ga manema labarai bayan dawowarsa daga Habasha, wakilin Amurka na musamman a yankin kuriyar Afirka, Jeffrey Feltman, ya ce shi da wasu 'yan diplomasiya sun yi kokarin rage tashin hankalin da tsagaita wuta tsakanin gwamnatin Habasha da rundunar da 'yan tawayen Tigray ke jagoranta. Kungiyar 'yan tawayen ta TPLF ta kira rundunar da masu tsaron yankin Tigray. Ita kuwa gwamnatin tarayya ta ce kungiyar TLF an ayyana ta kungiyar ta'addanci. Feltman ya ce an samu nasara a tattaunawar, amma kuma ya ce bangarorin biyu sun lashe takobin afkawa juna. Firayim Ministan Habasha Abi Ahmed ya sanar a shafinsa da sada zumunta a ranar Litinin cewa zai jagoranci rundunarsa a fagen daga don kansa, kana ya kira ga 'yan kasar da su kare da shi a wannan yaki. A jiya Talata, Firayim Ministan Poland Matthias Morawiecki ya ce tattaunawar diplomasiya da Turkiya da kasashen gabas da tsakiya da ma sauransu ta taimaka wurin shawo kan matsalar da ake ciki akan iyakar Poland da Belarus, amma ya ce akwai alamomi cewa rikicin ba zai kare nan da nan ba. Tsawon watanni Poland da kungiyar tarayyar Turai suna zargin gwamnatin shugaban Belarus Alexander Lukashenko da baiwa bakin haure makamai waɗanda galibin su daga Afirka da gabas da tsakiya da kuma Afghanistan, inda ya gayyace su kana ya jigilar su zuwa kan iyakan Poland, wani lokaci ma ana tilasta musu ne. Shugabannin Poland da tarayyar Turai sun yi imani matakan ramuwar gayya ne Lukashenko yake dauka akan takunkumin da kungiyar kasashen Turai ta aza masa akan rashin mutunta yancin bal'adama bayan zaben shugaban kasa a bara, zargin da Belarus din ta musanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da kawayenta da Turai suna shirin tsara dabaru masu tarin yawa, suna tsoron cewa zazzafan kalamai da Moscow ke yi ka iya wuce batun tattaunawa mai tsauri. a jiya Talata, jama'an Amurka da dama sun bayyana matukar damuwarsu akan abin da suka sha kwatanta shi da ayyukan soja da ba a saba gani ba da Rasha ke yi akan iyakarta da Ukraine da kuma zazzafan kalaman Moscow, inda suka hakikance cewa ko da mai zai faru nan gaba, taimakon da Washington ke baiwa Kyiv yana nan daram. Mun tabbatar wa duniya da cewa Amurka tana niyyar yin amfani da hanyoyi da dama ta magance munana ayyukan Rasha. Kana ba za ta yi ƙasa gwiwa ba ta yi amfani da waɗannan da ma wasu hanyoyi nan gaba, inji wani babban jami'in gwamnati da ya nemi a saka sunansa don tattaunawa akan batun mai tsarkakiya, yana faɗa muryar Amurka. A ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata, kakakin ma'aikatar Ned Price ya faɗa wa manema labarai Washington tana tattaunawa da ƙawayenta na Turai da ma Ukraine akan wannan batu. A ƙarshe, gwamnatin Amurka ta sanar da majalisar dokoki cewa za ta fidda kungiyar 'yan tawayen Revolutionary Army Forces ta kasar Colombia FARC a takaice a cikin jerin kungiyoyin ta'addanci a hukumance. Wata majiyar majalisar dokokin tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a jiya Talata. Wannan shawarar na zuwa ne a jajibirin bikin cika shekaru 5 da kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Colombia da kungiyar FARC, wadda ta kai ga ajiye makamai da kuma kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekara da shekaru ana yi. Ba tare da tabbatar da takamaiman shirin ba, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce sun shaidawa majalisar dokoki mataki na gaba akan kungiyar FARC. Shirin zaman lafiya da kuma yarjejeniyar da aka kulla shekaru 5 da suka shuɗe wani abu ne da ya sauya al'amura, ta wata hanya ma ya kawo ƙarshen da daɗin yakin Colombia, inji Price. Amurka ta ayyana kungiyar FARC a matsayin 'yar ta'adda ta ƙasar waje a hukumance a shekarar 1997, kusan rabin shekaru 60 da 'yan tawayen suka kwashe suna yaƙi da gwamnatin Colombia.
Labarin duniya aka saurara, yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Wata biyar bayan sace ɗaliban sakandaren gwamnati ta Yawura a jihar Kebbi, iyayen ɗaliban sun shiga nuna damuwa don rashin sanin tabbacin ceto yaran. Daga birnin Kebbi ga rahoton Muhammad Nasir.
A lokacin da aka samu ceto yara da malamai da yawan su ya kai 30 daga cikin waɗanda aka sace a makarantar Yawuri bayan da suka share fiye da wata 4 hannun masu garkuwa da mutane, Gwamna Abubakar Atiku Bagudu ya furta kalamai masu bayar da ƙwarin gwiwa.
Kwazon da ake na fito da sauran 'yan uwanku insha Allah ana yi. Shugaban kasa Muhammadu Buhari tun da ya ji labarin wannan abun ya bada umurni kowane iri domin a samu saukin wannan abu.
Sai dai fiye da wata ɗaya kenan da wannan furucin, sauran yaran suna hannun masu garkuwa da mutane ba a ji komai ba.
Suna na shamaki daga Rijau, ta san abu mai kiyama ta, sun ci kowa tashin hankali, amma gwamnatin Kebbi bakin gurgudu tsakanin Allah ta mu na kokari. Ni kuka na shine ga tarayya, abin nan da suke nema to a ba su shi don iyamu sun hiba rayin nan da aka rike musu.
Bayan tashin hankali ga wasu iyaye har cututtuka sun kama wasu sanadiyar wannan damuwar.
Sunana Mrs. Deborah, ba ni jin daɗi ko yanzu ma da nake magana da kai, yanzu ma ba ni ma da lafiya. Bayanin da muke ji sai dai su ce mu yi hankuri mu ci gaba da addu'a, mu yi hakuri, kuma addu'ar na yi dole muna yin shi kullum, ko ba su ce mana ba muna yin shi. Muna so gwamnati abin da yake bukata wurin su taimaka mana mishi don ya sako mana yaranmu.
Akan hakan ne ma nan bijin ta baki Kebbi shawara akan lamuran tsaro mai jogar Barabiu Kamba, wanda aka sari shine ke zama da iyayen yaran, sai dai bai karba kiran da nayi masa ba. Na kuma tantubi shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto Bashir Altina Goyawa akan ya suke kallon irin wannan lamarin.
Abune wanda ke ba haushi daban takaici, an anso wani sashe daga cikin waɗannan yaran ko ba anso wani sashe daga cikin su ba? Menene ya kawo ga tsaiko? Kuma ku ta zuwa su da iyali ne ko ba su da yaya? Wannan lamarin shi ne samun galaba da makoma ilimi cikin wannan ƙasa. Lokacin da arewacin Najeriya muka ce ainihin almajiranci yawon bindi ne ba daidai ba ne, muna son kashe da yawon almajiranci, kuma shi mokan shi na fatalar mutuwa. Yan bindiga na ƙara samun ƙanyi, suna miƙe ƙafafuwansu kullum, suna kai ma al'umma hari. Ana dab da rugujewa domin idan ruhu da sako na wannan arewacin Najeriya yan bindiga sun ka ci gaba da miƙe ƙafafuwansu, babu shakka wannan ƙasa ce awaye gari, doka da oda ma babu ta.
Masu lura da al'amura dai na ganin cewa akwai buƙatar mahukunta su ƙara azama wajen shawo kan irin waɗannan matsalolin da ke ƙara gurgunta ilimi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Shekaru 20 kenan da jihar Filato ta samu kanta a cikin rikice-rikice da suka laƙume rayukan mutane da dama. Kan halin haka ne wasu matasan musulmi da Kirista a garin Jos suka ce lokaci yayi da za su haɗa kai don samar da bakin zaren hana sake aukuwar fitina. Daga Jos, wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da rahoton.
Tun wancan lokaci ne ake samun tashin hankali da ya sanya al'ummomin garin na Jos da ke da bambancin addini suka ware unguwanninsu, yayin da a wasu unguwannin al'ummar musulmi ne ke zama su kadai, a wasu unguwannin kuwa mabiya addinin Krista ne ke zama suye su. Suleiman Muhammad da ke zama a unguwar Tudun Wadan Jos ya ce matasan da ke shaye-shaye ne suke haddasa rashin zaman lafiya a gari.
Shaye-shaye ne da wanda ba zai je makaranta ba gaskiya. An haife ni na tashi a Tudun Wadan for more than 20 years, amma yanzu rayuwar da ake tashi a zaga wannan za ce Christian ne kar ka shiga unguwar musulmi, musulmi kar ka je unguwar Christian za a kashe ka. Amma da duk ba mu san wannan ba, za ka shiga ku yi wasa tare duk school din mu da muna da union na Tosa All Student Association, we communicate mu kuma in akwai abin da yake faruwa ne meeting mu nuna duka Allah halice mu.
Shima Ayuba Emmanuel daga unguwar Rukubaro ya ce matasan da ke zama Karazube suke bada dama wa waɗansu suna ruɗinsu suke haddasa tashin hankali.
In baka isa kanka kana yin abu mai kyau ba, definitely za ka isa kanka kana yin abun da bai da kyau. Shawara na ga matasa shine kar mu yadda wani ya zo ya rude mu da ko kuɗi.
Shi ko Abubakar Kabiru Garba mai Akwala ya shawarci hukuma ne da ta bankaɗo irin waɗannan matasa don hukunta su.
Dole yana da kyau a ce suna babbansu domin duk su suke haddasa mana wannan fitina.
Masu unguwanni da saura ta yaya za su bankaɗo irin wannan ɓatakari?
Tsakani da Allah, duk randa aka ce wani abu ya faru a nan in aka kama mai anguwa wallahi ya san su.
Jagorar kungiyar jakadun zaman lafiya a Jos Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam ya ce za su ci gaba da haɗa kan matasan na garin Jos har sai sun rungumi abin yi maimakon ta'addanci.
Kowane addini da miyagun mutane, kar mu dinga kallon mutumin da yake cikin aikin criminality. In mun kalle shi da idanun addini mun mata bashi, bai ma kamata a kira shi musulmi ko a kira shi Krista ba. So mu daina kallon mutane da wannan idanun addini saboda yana shafan wayansu.
Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam kenan, jagorar kungiyar jakadun zaman lafiya a Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Masu sauraro kada ku sha'afa, muryar Amurka kuke sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Samun ɗalibai kimanin 200 a makarantun jamhuriyar Nijar da takardun Jabu ya tada hankalin masu ruwa da tsaki don yadda hakan zai iya shafar darajar ilimi. Daga Damagaram ga rahoton wakiliyar Mutamar Abari.
Wannan al'amari ya ɗauki hankalin kowa la'akari da yadda ake tafa fitakar gyaran harkar ilimi. Musa Salifu shine babban darakta na hukumar ilimi ta jihar Damagaram.
Kirkirmu wannan takarda ta kama an tadda shi daga makaranta zuwa can makaranta. Alhali in yanka jibi wannan kundi za a lura an ware shi an hidda shi. Sai a yi ma wannan takarda ta Jabu sai shi kai don shi ci gaba da karatun shi wata makaranta can daban. To shi ne da muka gano, to duk inda an sami irin wannan to yaron ya cancanta ai mai hukunci. Amma in cika ɗaliban a sai mu ce to a dai kore su fita daga makaranta, in ya so za mu ci gaba da bincike mu gano su wana kai musu waɗannan takardu na Jabu.
Daga nata waje kungiyoyin ɗalibai suna ta bakin ƙoƙarinsu na ganin matakin da ya dace a ɗauka.
Sunana Muhammadu Umaru Ibrahim, mataimakin maga takarda na farko. Yaran da suka yi wannan abin kamar suna da kishin kansu ne kuma suna son karatu. Kenan mu kuma damar da zamu bada insha Allah zamu je duka wajen fartanar ƴanmu na cikin gari da ƴan kasuwa da masu lakwal ta biyan kuɗi mu gani ya ne ya kamata wannan yaran inda suna son abun aje ko raji ne a samu musu a yi kwalta kuɗi don su samu su koma.
Lamin Abdul Kadir, mu muna kishin karatu kuma ya kamata a ce lakwalkin nan mun ba ta daraja. Mu an take kungiya ce yanzu ta kare haƙƙin ɗalibai. In mun tsaya mun yi nazari mun bi diddigi mun ga ilalle kana da laifi, mu muna iya yarda da duk abin da doka ta ce a yi. Sai dai daga baya mu dawo mu nema maka alhurma ta ka dawo karatu, amma ba kuma a inda aka je aka maka wannan abun ba, sai dai ka zuba kuɗi ka tai lakwalta biya.
Rashin kulawa da sa ido na iyaye kan karatun yara ransu ya taka rawa ainun cewar ya Uma Shalele na kungiyar iyayen dalibai ta jihar Damagaram.
Ko dabbar ka kasaka a sako kaga bata zo ba abin santa zakai kaga menene ya hol babu bin sau mai koya dan naka ma baka san shi da kwarkin dan naka ma baka san inda take ba sai an kori danka kai ka ce an cinye mishi dalibin da ya iya shine kashi so ba tsanar wani ba kai mai kokari ne zai huda ka kuma ya koda wasu suka zo shine kashi so.
Yanzu haka dai bincike na ci gaba ya yayin da aka samu fiye da mutum 100 masu hannu a ciki.
Wadanda kuma aka canta da wadannan takardu na jabu ya gazo can komisariya kokarin da aka yi a samu inda aka rumsu wadannan takardu na jabu.
Su kuwa ƴan farar hula a ta bakin Sadat Iliya dan malam a dauki dukkan matakan da suka dace na dakile irin wannan badakala.
Ya kamata a yi takatsantsan ya zama to an coshe dukkan kawayin wata sata ko wata aringizo ko kuma wani wasakwabri na takardun gwamnati. To kenan an dauki matakin gyara kare bayanai kamar yadda suke faɗi fasfi yanzu ana zancen la protection de donner ko dukkan wannan abubuwan ya zama to an tabbatar da su an yi su saboda cigaban ƙasa.
Ana cigaba da bincike yayin da wasu matani aka kai su gidan kaso yanzu haka. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Bayan gudanar da babban taron jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya inda Iyocha Aiyu ya zama shugaba, yanzu hankali ya koma kan zaben shugabannin shiyoyi shida na siyasa a Najeriya. A arewa maso yamma da yafi kowanne yawan jama'a a Najeriya, matasa a jihar Jigawa na mara baya gabarin tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya canko wanda ya cancanta ya zama shugaban jam'iyyar na shiyar da zai maye gurbin ambasada Ibrahim Kazaure. Ra'ayin matasan ya saba da yadda tsohon gwamnan Jigawa Sula Lamido ke son a gudanar da zabe don mai son mukamin ya gwada farin jininsa. Haruna Sha'aibu dan Zomo shahararren matashin jam'iyyar PDP ne.
Ina so mutane da shi kansa wancan tsohon gwamnati mai magana ya gane cewa mutane irin su engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso idan har ka bari suka kubuce maka kamar kana so ka nuna cewa ma kai baka so ka ci zabe ne. Jam'iyyar mu tana buƙatar mutane masu nagartar da za su taimake ta ci zabe, ba wai masu kullun su zo suna kuri suna cewa su ne shugabanni, su safin gwamnoni ne ko su safin ministoci ne ko da su aka girgiri jam'iyyar PDP ba. Irin wannan abubuwan jam'iyyar PDP ya kamata ta duba ta gyara ta kawar da kai da duk wani wanda zai zo irin wannan tinkaho din da ba zai taimake ta ci zabe ba. Mutane masu mutane muke nema waɗanda suke da ƴan dangole ba ƴan kawai surutu ko ƴan na'isa ba. Wannan ba za su taimake ka ci zabe ba, kawai a duba dai a ga abin da ya kamata a yi. Amfanin injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso fa ba na kowanne irin karabutin dan siyasa bane, domin zai taimake ka ko ina a Najeriya na da magoya baya, ba kawai yana sa riga mai karo bane ya je ya ce shi ya isa ko wani abu makamancin haka. So wannan shine ra'ayina.
Matashin jam'iyyar PDP kenan a jihar Jigawa, Haruna Dan Zomo. Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan Hantsi, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro na biye da shirin Ciwon Yamace a makon da ya gabata, mun karɓi bakoncin Hajiya Fauziya D. Suleiman, marubuciya kuma shugabar kungiyar Creative Helping Needy Foundation, da Dr. Teresa Obudu, shugabar My Vision Initiative, da Malam Sa'idu Sambu Kaptan, shugaban gidauniyar Children Education Support Initiative in Arewa. Kuma mun karkata akalar shirin akan irin gudunmawar da mata suke bayarwa ta hanyar kafa kungiyoyin sa kai domin taimakawa al'umma, musamman ma mata da yara. A makon jiya mun karkare shirin a daidai sa'ilin da Malam Sa'idu yake bayanin cewa
shinsu zakkan akan debo su daga Arewa, wasu sukan kawo su domin su bada hayan su ai bara da su. To ire-iren su yaran sun taso dama da iyayensu sun fara dan karatu sai wannan internet ya same su. To suna da bakin cikin karatun daga sun zo sun ga irin wannan abin sai sun ga sa rai a taimake su su yi karatu. To ire-iren waɗannan yaran muka same su, muna iya kokarin mu mu zo mu hada kai wani lokaci da sarakuna ko kuma hakimai na garuruka da suka fito, kuma mu mu sa su da hannun mu duk da diba mu da gidan marayu, muna ta kokarin ɗan damuna da gidan ne akwai yaran da in ka zo za mu muna zai zama tuta sana hannun mu su cigaba da karatun. Mun kai kokari mu hada kai da gwamnati da kuma dole sai mun san garin da suka fito a yanda za mu mai da su mu cigaba da biyan kudin makaranta domin su samu ingantaccen rayuwa.
To a yau za mu tashi kan bayanan Hajiya Fauziya. Ai sauraro lafiya. Yaya kike hada aikin ki na yau da kullun da kuma aikin sa kai a wani irin kalubale kike fuskanta?
Gaskiya abubuwan suna dan samun matsaloli, musamman shi na gidan ana dan tauye shi tunda kana fita aiki ne tunda safe sai yamma zaka dawo. Duk da dai akwai mataimaka a gida, gaskiya yawanci ranakun aiki ana samun matsalolin da ba a samu a wayi abin da ya kamata a gida, sai dai a rage abin da za a rage sai a ba sauran ga masu aiki. Dan dai Allah ya sa shi mai gidan da kuma yaran da sun tashi a cikin wannan rayuwa sun saba da hada a taimakawa juna. Yawanci cikin ranakun hutu wato weekends su ne aka fi samun damar da za a yi abin da ake so din. Dan yawanci ko biki ko suna ko wanki ko wani abubuwan da ya shafi ayyuka na gida da kula da iyali.
Dr. Teresa na dawo gare ki.
Muna so mu dan ba da matan nan da waɗansu madada su zo. Wanda suka zo shekarar da ya wuce muna da ba 50 da muka fara share mu abin da na gani wallahi na san gud. Mota ne sun taro mana. So
me kuke rabawa?
Mun raba kayayyaki. Waɗansu mata da suna da kayayyaki a kwati. Shekara 10 ba su sa daya ba. Mun musu magana sai suka fito da kayayyaki. Muka bai matan nan kaya da yaran su ma ka ba su kayayyaki. Ni ne na ba duk kayayyaki na wanda kika ganin na sawa na dinka su sabo. Honest. Shekara 10 ba na sawa because you don't even know what to do with clothes. Waɗansu ɗan mata ba su da daya da za su sa. Muka siya shinkafa, mun siya wake, mun siya masara, da muka siya ingredients. Muka tattara musu like about 5 people. Za su raba one bag of rice. Inda muna da shi kuɗin ba ma bai yawa ba. Saka aka raba musu wallahi suna tafiya suna ta Allah ya raya ma. Waɗansu suka ba da wannan kuɗi wallahi Allah buɗe muku hanya. That prayer alone goes a long way. Yanzu muna shirin 13th to 17th of December. Za mu yi local setup din nan. Abuja, Kaduna, muna da mutane da za su yi na Ebonyi. So na Kaduna, wurin na Girma, za a yi kuma Abuja.
Malam Sa'idu, tsawon wani lokaci kuka dauka kuna wannan aiki kuma da ina kuke waɗannan ayyuka naku?
To alhamdulillah wannan aiki yau shekara 15 na 16 kenan, amma da samun CAC registration namu 2018 muka samu. So wannan aiki na fara shi a Bauchi tun ina ni daya na fara da suna SS Support Children Education Initiative Sa'idu Sambo mai tallafa ilimin yara a Arewa, sai ya dawo MNO Support Children Education Initiative wato wani gwamna da aka taba yi a Bauchi wanda ya dan nuna muhimmanci akan ilimi dan ban sha'awa haka. So daga baya dawo Arewa Support Children Education Initiative to lokacin kuma samun CAC sai saka dan ban shawara aka juyi sunan sai dawo Children Education Support Initiative in Arewa.
To kimanin mutane nawa kuka ka taimakawa kuma ina aka ci gajiyar tallafin naku?
A 2015-16 mun tallafa ma yara 100 a Specialist Hospital na Bauchi tare da Chief Medical Director na asibitin da Amina Gebo Voice of America tana nan a wajen mu a lokacin. Sannan shekara na biyu muka sake tallafa ma yara 100 a wannan asibitin Pediatric Ward din da mata 50 a maternity a nan Bauchi din.
Kuma kan zo kenan ko kuma wasu kayayyaki da suke bukata
Pediatric Ward wajen yara muka zo da kayan sha, da kayan ruwa, da kayan irin na ci na yara. So kuma mata su ma mukan ba su kayan ci da kayan sha, sannan mukan ba su transport na mata, audugan mata, sannan mukan ba su kuma pampers na yara. Sannan a 2019 mun yi a Rashid Shakoni Special Hospital na Jigawa a Dutse, shi kuma mun ba ma yara 150 tallafin irin wannan kayayyaki, sannan mata 50 a maternity nasu. Sannan sai babar mun dauko mata mai bara a Abuja, muka raba ta da baran, muka dauki yaran muka mai da su Jigawa, muka sa su a makaranta tare da shi hakimin babar local government din da kuma chairman local government din da education secretary da su muka yi aikin duka yaran suna makaranta. Har a lokacin ma shi chairman local government ne yake ba su 5,500 a kowane wata mai su yaran suna na atan su. Sannan kuma sai a nan Abuja akwai wani yaro Sadiq wanda yana makaranta a Yanya Secondary School da wani Alhaji a Yanya Primary School. Shi Sadiq din ma yayi junior white na shi a nan Yanya Secondary School, muke daukan dawainiyan karatun su. Sannan a Bauchi State akwai wani makarantar kutare a nan Bauchi a 2015 wanda muka sa yara guda 19 a yan kutare a nan Bayara Primary School, kai musu uniform da komai da kudin makaranta. Sannan wasu yara a nan Kofar Dumi su ma guda 4 a nan Bauchi, sai kuma a Rariya Primary School su ma guda 2. Mafi yawa ayyukan farko daga Bauchi ne, shi yasa na Bauchi yayi yawa yafi yawa sosai.
Hajiya Fauziya, ko zaki mana kiyasin adadin matan da suka ci gajiyar tallafin da kuke bayarwa?
Muna haduwa da matayi da suke cikin tashin hankali, duk da cewa dai kungiyar tamu ba wai mun ware mata kawai da muke taimakawa ba, har da maza, sai dai gaskiya mun fi bawa karfi ga mata kuma musamman yayan marayu irin wanda kika ambata cewa ana kashe mazajen su a gurin yaki su kuma sai su zama cewa suna cikin wani hali na wahala duk da cewa mu anan inda muke Kano yawanci suna da karanci ba kamar jihohin Maiduguri irin su Yobe ba duk da haka wasu kan yi gudun hijira suna shigowa nan jihar Kano to kafin ma kuma akai ga ma wa'annan su wannan iyayen marayu akwai iyayen marayun da baba yaki ne kace su ba wahala ne da cutuka suka kashe su anan wanda kusan muna da su a Kano ina jin ganzu kusan kaso 30 na matan da suke zaune a Kano zan iya ta iyayen marayu ne ni da a tunani na saboda adadin matan da suke zuwan mana da ake mutuwa ake bawa yara kuma yaran suna fara ne yawanci daga 6-7 zuwa sama 10-10 haka zaki ga an mutu an ban mace da yara ba gidajen zama ba kudin haya ba abinci ba makaranta ba sana'a wayannan yaran zaki ga sun taso ba abin da za su ita ma mata kullun tana fita wasu sai su fita bara to akwai wannan kusan sun zama kusan zan iya ta kaso 30 ne dai a kiyasi ne a tunani na saboda irin adadin su da suke zuwa gurin mu akwai kuma matan ma da zaki ga cewa su mazajen nasu ma suna nan da ransu da lafiyar su amma ba sa daukan nauyin iyalin su su ma wannan za su iya kaiwa kaso 30 din zuwa 40 wanda wasu san zuciya ne ke sa suke ƙara aure su aure mata biyu zuwa uku har hudu wanda ba sa daukan nauyin su gabaki daya saboda haka za ta ga iyayen sun ba zama san haukaci wajen nema to wayannan mata yi suna cikin tashin hankali da wahala domin wallahi tallahi mata ta iya miki sujjada akan zaki ba ta shinkafa kwano daya kuma iya ƴaƴan su yarinya ta iya zuwa ta je ayi lalata da ita akan a bata dan kudin da ta ci indomie
Dr. Teresa idan akwai wani abu da yake ciwa mutane tu a ƙwarya a Najeriya yanzu babu kamar rabewar kawuna wa'in suna gani mata suna da gudunmawa da za su iya bayarwa wajen haɗa kan al'umma
kan sanfanan sunmu da aka haife mu a arewa halin mu daban ne da wanda aka haife su a can kudu akwai ɗan su kaman ni a kudu akwai ɗan su kaman ni a ƙasan Yarbawa mata zama ne za mu sha wuyan gobe ya kamata mata su yi ma mijin su magana su yi ma yaran su magana akwai matsala da ya taso yanzu mu ne za mu sha wuyan addu'a mata muna so Najeriya zuma daya matan da ina ta maka ban ce ba ko walge daga nan ne daga nan ba ruwa nan da wurin saboda in Allah ya baki wani abu ko karan da ya baki ki ba wani matan da ina ta maka dukan mu a zuciyar mu daya ne muna addu'a wannan ƙasa Nigeria ya zuma lafiya da ta muna karama in ya fara barka sallah za mu je da za mu sa kayan mu je in ana christmas dukan mu za su masa kayan mu me ya faru yanzu ya za a jara wannan mu zuma daya shine addu'a da muna yi yanzu Allah ne ya sa mu a Nigeria da Allah yana so ya raba mu da ya raba mu da Allah da ya sa mu a Nigeria dukan mu sa hannu gan ku wannan kasa zai ke
to mi suraro iya abin da shirin ciwon kyamace na wannan mako ya kunsa kenan amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo ni Aisha Muazu nake cewa wani lafiya
awal garba zai kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
Zan fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Free Media kuma ta raba ta mana cewar shugaban kasar Kamarun Musa Biya yayi wa manyan ƴan adawan kasar shagube kan irin yadda yanzu haka suke neman mulki karfi da yaji a kasar a cikin jawabinsa ya ci gaba da cewa ƴan siyasa su yi hatara domin jama'a suna zaben su ne da ƙurƙu sannan kuma siyasa koyanta ake yi sai kuma jaridar Ter Promise an da ita kuma ta ambato mana cewar manyan ayyuka da gwamnatin kasar Kamaru ta dauki alƙawari ta ambato cewar za a ci gaba da kula da jejjerin zaman lafiya a bangaren masu amfani da harshen ingilishi na kasar Kamaru kuma yadda za a gudanar da gasar cin kofin zakarun Afirka na masu taka leda a kasashen mu wanda za a gudanar a kasar ta Kamaru gwamnatin kasar ta ce za ta yi kokari na ganin cewar ta kammala gina manyan hanyoyi na fadin kasar Kamaru baki daya sai kuma jaridar Cameroon Tribune ta ce hukumar da take kwato arzikin kasar jamhuriyar Kamaru daga hannun masu yi wa tattalin arzikin kasar to Anniti Kona ta fitar da rahotanta na tsawon shekaru 10 da suka shuɗe sun wallafa cewa dai yanzu dai sun kwato sama da biliyan 200 na sifan kuɗin jamhuriyar Kamaru daga hannun masu fashi da biro
jaridar Cameroon Tribune kuma ta leka mana manyan kasuwannin kasar jamhuriyar Kamaru ne an da ta hango yanda kayayyakin masarufi
farashinsu yake tashin goran zabi kuma gwamnatin Kamaru da kuma kungiyoyin fararen hula sun janye bakin su sun yi gum.
Za mu kammala shirin da nuna mu ne na wannan makon da jaridar Diapason ta hango mana yanda ƴan ƙasar jamhuriyar Kamaru mazauna a ƙasashen Turai suke tafafutuka na ganin cewar sun dawo ƙasarsu ta aihuwa domin gudanar da harkokinsu kuma an da za su tallafi matuƙa gaya wajen hana matasa zaman kashe wando a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Mahama Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Hauwa Umar ke cewa, Bissalam.